الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يورانا الثلاثة الشرن دقيقة وطن جماد الأولى ألف تاريخ دا أربعين دبيو هجرية، كما يومنا ديار وطن آية شكرا تدوذيو دا شرن دقيقة ميلادية. أولنا مجلسنا من البركة da muke karanta littafin Al-Muwatta ta Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra da ruwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Masmudi al-Qurtubi al-Andalusi rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci na Ihya'us Sunna dake unguwar Bommaja'in Majalisu layin dake kallon asibitin kashi na Dala a cikin birnin Kano Najeriya muna cikin kitabu qasr as-salati fi as-safar wanda shine kitab na tara a cikin littafin al-muwatta to muna nan akan babun da yake magana akan daura hannaye daya akan daya a sallah wad'ul yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra hadisi na farko na babun yau ne zamu karkare shi in Allah ya damu shi ganin ji bismillah wala ƙara karanta hadisi na farko
صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخالف الوصي انه قال من كلام النبوه الى اذا لم تفتح فافعل ما شئت ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه يضع اليمنى على اليسرى وتعديل الحلم والابتلاء بحسن التصور
to wannan hadisin kamar yadda muka karanta shi a zama shida ina zinko da farko mun kaddamar da cewa hadisi ne min haythul sanad akwai illa a cikin sa saboda akwai Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq wanda malamatin ijma'i akan raunin sa mun faɗa dalilin da yasa Imam Malik ya fidda hadisin sa sannan kuma mun yi tarjumar hadisin zuwa Hausa sannan kuma mun yi bayanin cewa tare da cewa hadisin lam yathbut sanadan a wannan siyakin na Imam Malik amma in ka dau hadisin gabobi uku idza lam tastahi faqna' ma shi'ta wa faf'al ma shi'ta da kuma jumla ta biyu wada'u al-yadayni ihdahuma 'ala al-ukhra yada'u al-yumna 'ala al-yusra da kuma ta'jilu al-fitr wa al-istina'i bis-suhur shine jumla ta uku kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala zalik da ma littafin al-muwatta ba littafi ne iya na al-ahadith al-marfu'a ta salaf sai muka bar shi a matsayin fatawa ce wacce take da goyen baya na hadisai mun tattauna matsalar qabalu da sadalu al-wada'a cewa al-mazahib al-arba'a dukkansu al-ahnaf da malikiya da shafi'iyya da hanabila duk sun tafakan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin qabalu siwa ma ruya an imam malik ta hanyar ibn al-qasim Allah ya kansa da rahama wanda shi ya rawaito irsali wanda duka almajiran malik gaba ɗaya sun sabawa ibn al-qasim almajiransa na Madina da almajiransa na Misra waɗanda suke tare da Ibn al-Qasim al-Utaki a Misra da almajiransa na Iraki da Imam Shafi da Imam al-Bazi yace ana da riwaya biyu a Iraki wanda a cikin su akwai ɗaya tana tare da riwayar jumhur sannan ikhtalafa shurrah al-mudawwana wajen tawilin maganar inkarin qabalun da Ibn al-Qasim yace Malik yayi wanda da yawa daga cikin gaggan malaman Malikiya waɗanda su ne kat a Malikiya kamar irin su Ibn al-Arabi al-Maliki kamar irin su Ibn Rushd al-Jadd kamar irin su Imam al-Qurtubi kamar irin su al-Imam Ibn Abd al-Barr an-Namari kamar irin su Abul Walid al-Baji wa'anda su ne kusoshin mazhabar dukkansu sun karkata zuwa cewa ruwayar kabalu ita ce tafi zama daidai kuma ba a maida martani ne zafi akan Ibn al-Qasim ba sai aka ce kamar yadda Khalil Allah ya ji kansa ba a ce muktasar ya kawo wannan ruwayar da aka rawaito ta cewa Malik ya ce baya son ayi kabalu tunda da ba da kabalu aka faɗa ba cewa a tsora dama akan hagu sai ce akwai tawila saboda an ce ne shin hakan ko saboda i'timad ne tunda dama ana magana ne akan mutum ya iya jingina ya dan rage nauyinsa a jikin wani abu musamman an yi doguwar sallah ta nafila ko kuma a'a an yi haka ne Imam Malik ya ce a'a ba za a yi ba saboda tsoron kar mutum ya yi hakan ya dinga gwadawa duniya cewa shi ya fi kowa kushu'i ko kuma a ihtimali na uku da shi Khalil ya kawo kuma wannan shi ne ihtimalin da yawa daga cikin malaman malikiyar da suka yi inkarin irsal cewa don kar jahilai su zaci cewa wajibi ne a sallah shi yasa Imam Malik ya faɗa kamar yadda ya bar azumin Shawwal saboda kar jahilai su da sittu Shawwal afwan dan kar jahilai su da cewa wajibi ne sai ce dai ta'wilat akwai dai ta'wilat da yawa wanda kuma wannan mus'ala ne na Khalil a cikin mukhtasar in ya zanto masu sharhin mudawwana sun samu sabani ba tsayayyar magana duk da cewa ibnu shi Khalil din ibnu Ishaq Allah ya tsara ba a cikin sharhin mukhtasar na ibnu al-Hajib ya karkata zuwa ga bayanin irsal din to amma dai mun kawo asalin matsalar kuma mun yi bayanin raji shine a rashin danganta rashin kabalu da mutanen Madina ma'ana cikin sahabbai da tabi'ai wani abu ne da yake buƙatar dalili yankacce wanda kuma duk dalilin da za a rawaito maka a ce shine aikin mutanen Madina in ma dai dalili ne lam yasbut ko kuma laysa nassan fil mas'ala ko dai bai inganta ba ko kuma wanda duk zai bugi kirji ya kafa hujja da shi za kuma iya kafa masa hujja da shi a matsayin cewa ba abin da yake nufi bane dan haka kun ga kenan cewa wannan ba aikin mutanen Madina bane in muka ce kawo mana dalili in ka ce dalili na shine ba a taba ganin Sa'id ibn al-Musayyib yayi kabalu ba sai mu ce kawo mana isnadin in ka kawo mu ce akwai wani a ciki wannan kuma ba a kafa hujja da shi a wannan an kace ma Ibn Zubair kana yursil wana ma yursil sai mu ce eh suna irsali amma ma'ana in sun ce Allahu akbar ba kawai sakewa suke su ya kawce su saki hannu sai sun saki sai su dawo da shi haka kenan ashe baka da hujja yankakkiya da zaka rike a hannunka kace ba wanda yake tun kuɗe ka dan haka magana rajiha ita ce shine wato qabalu ake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin da ya rage matsala daya a cikin a qadiyyar shine to idan an tashi yin qabalu ana dora hannun dama akan na hagu kamar da Imam Malik ya yi ishara zuwa gare shi a cikin muwadda sarahatan to sai kuma a dora a ina to akwai maganganu wasu sun ce sai a dora akan kirji idan kuma aka ce kirji a jikin mutum shine abin da ke tsakanin cibiyarsa daga ko kuma tsakanin cikinsa da awazarsa inda hantsa ta kenan ne ke shi ta kila na batar da huho wai sun ce tawdihul wadihat min al-mu'dila duk abin da an san shi in ka ce za ka ƙara sanar da shi kuma to za ka shigar da mutane cikin gare kamar wanda zai gaya maka me ruwa to zai batar da kai ya sa ka ma kasa ganewa saboda ka kawai kirji shi ne kirji ai an san kirji ko ko da yake a Hausa ma a Hausa yawanci in ka ce Hausar yamma ita ce ake cewa kirji amma kamar Hausar gabas dalibi ba kirji suke ta hairi suke gaba mai horin gaba hankaka ma'ana mai farin kirji ko to mu kuma a nan yankin in ka ce gaba wani abin suke nufi gaba sai dai ka ce kirji din shi za a kudaniya to da yan yankin Sakkwato shi ya Sakkwato Zamfar da sauransu su gaba suke cewa to sai aza su kan gaba to mu kuma mu ce a dora hannaye akan kirji wannan ita ce magana ta farko a magana ta biyu kuma ana sa su ne ta hatar surra kuma wanda shine ra'ayin Hanafiya kauli ne kuma na Shafi'iyya cewa ana dora su a ƙarƙashin ƙasan cibiya shi yasa ga wasu din sun janyo hannayen suna dora shi ne akan haka. Sai kuma ɗaya daga cikin aqwal na Shafi'iyya shine ana sa shi ne a saman cibiya tsakanin ciki da kirji. To a malamai sun kai goro sun kai mari wajen kokarin rinjayar da ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin, amma dai hadisai duk da suka zo akan bayanin ɗora hannu akan na dama akan hagu ba cin karo da juna. Idan aka ce kirji to an yi bayanin muhalli, in aka ce ƙasan cibiya ko saman cibiya duka dai alama ce ta dauranta juna, wannan baya haifar da istirabin da zai sa a yi watsi da hadisin. Hadisin Wa'il ibn Hujr Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin ruwayoyinsa yana ɗorawa a ƙasan cibiya. Al-Imam Kandahalawi a cikin Awjadul Masalik ya kawo ruwayoyi da yawa domin ya ƙarfafi ra'ayin Hanafiya, kuma ya yi naƙali daga Badruddin Al-Aini a cikin Umdatul Qari duk da suke nuna cewa a ƙasan cibiya ake. Mu abin da za mu ce shi ne, in mutum ya ɗora a kirji, ƙasan kirji ya yi, idan mutum ya ɗora a kan saman cibiya ya yi, yana da dalili. Duk da cewa Bakar Abu Zaid Allah ya ji kansa da rahama, in ka koma cikin lajiri da fi ahkamis salah, ya tattaro ruwayoyin kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen tawfiqi. Khulasa dai shi ne, duk inda ka ɗora ya yi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa insha Allah. Da wannan sai zanto a taƙaice a gurguje mun ɗinke kan waccan matsalar da muka ɗauko. Sai abu na gaba ƙarƙashin wannan hadisin, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce إن من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى عند مالك وتعجيل الفطر دكما ققوتا بؤباكي والاستيناء بالسحور دكما gaggauta cin abincin da ake ɗaukar azumi da shi, shi ne sahur kenan muke cewa mu ma da Hausa. As-suhur bi fathi si shi ne cin abincin, as-suhur kuma shi ne aikin da ake yi wajen cin abincin. To ina ma'ana al-istina'u? Al-istina'u shi ne al-intizaru wa tarabbus, amma asali daga kalmar al-wanani ko al-waniyu. Abinda ake nufi da al-waniyu kuma ko alwana kamar alqana shine gajiya, kamar yadda Ibn Qayyim yake ban doki sai yake cewa misahin idza masabihatu ala alwana asarna ghubaran til kadid almurakkan. Yace misahin doki ne wanda yake mai bubbugar da gudu, yaushe gudun sa yake farawa? Yace to idza masabihatu, idan manya-manyan ingarmomin dawakai waɗanda in suna gudu kamar ninkaya suke yi, su ne zaɓaɓɓu a cikin dawakai, to lokacin da su waɗannan ɗin alalwana sun kai ƙarshe a wajen gajiya, to shi a lokacin yake fara ɗaɗɗugar da nasa gudun. Asar na gubaran lokacin da suka tada ƙura filkadidil murakkali a filin da ake yin sukuwa, kamar mu ce a filin sukuwa ko filin polo. In aka fita wannan fajen lokacin da su waɗannan dawakan sun kai alalwana sun kai ƙarshen wahala, ta shi a lokacin ke fara sai kaga alwana a nan shi ne at-ta'ab wal-ihya. Ko Ubangiji subhanahu wataala yake cewa izhaba wala taniya fi zikiri, ko wala taniya karku gajiya fi zikiri wajen ambatona. Kaga shi ma ai asali daga alwani ne, ko ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغى اذهب انت واخوك باياتي كتفكاي da dan uwanka bi ayati da ayoyina na at-taura ku je ku fir'aun wa ali wala tanya kar ku gadi fi zikiri wajen ambatona wajen tunani. To in an ce alisti na udin shine a dan jira a jinkirta, saboda asali idan mutum ya gaji baya yin abu da gudu-gudu, ko sai dinga yin abu sanyi-sanyi. To ana so kamar ka yi kamar ba ka yi ba. Lokacin cin abincin yayi sai a duba a ga ai akwai dan saura a dan bari ya kuma dan bari sai an tabbatar da lokacin alfajir ya kusa ketu wato sai ai maza a ci abinci wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala akan bayansa yasa musu yin hakan neman kusanci ne zuwa ga Allah domin jarraba su kuma a cikin sauki masana kimiyyar dan adam sun fadi zangon da dan adam yake iya dauka bai ci abinci ba saboda idan ka ci abincin nan abincin shi ake canjawa launi da halitta sai ya zama sinadarin da zai ba wa jikinka abinci wanda namanka da barbonka da kashinka da sauransu za su dauka shi da wani ake kira glucose to irin wannan shine ai abincin na shine abincin alkinka ko to in ya tashi idan ka ci abinci aka narka shi ya zama glucose to jikinka yana daukar wani bangare ita kuma hanta sai ta zuke ragowar ta aje shi a wajen to wanda duk ya shiga jikinka zai maka amfani ne na kusan sa'a hudu kamar mu ce awa hudu a irin lissafin mu ne to daga awa hudu bibba to maf'ul din sa kuma ya kai to yanzu me zai ci gaba da taimakawa jikinka ya bashi glucose din da zai rayu shine hanta ita kuma hanta za ta iya supplying jiki za ta ci gaba da turo wa jiki da za ta iya yin awa takwas tana aiki to in ka hada da awa huda tara da awa takwas ya zama nawa kenan sha nawa to ka duba mafi yawancin abin da mafi yawancin mutane a sassan duniya irin tsayin da ake kenan in an dau sahur ko in dai kai sahur daidai yawanci babban da inda rana ake samun tsaiko na hudowar rana da faduwar ta za ga mafi yawan mutane awa 12 suke ko kasa da haka da kadan ko sama da haka da kadan to idan ka ci abincin tintini na sahur sai ya zanto ka kara wa kanka zangon da gajiyar taka za ta iya fin haka shi kuma Allah subhanahu wataala ba so yake ku gaji ko ku sha wahala ba sai za ka ci rahamar sama ya sa to da zarar ka kai azumin to kai maza ka fara karya kumallo ka sha ruwa to shine ta'jilul fitr ko maza Allah ta bada shawara kamar da zamu zo a kitabu sawm insha Allah cewa ayi a fara buɗe baki da rutab abinda ake cewa rutab ko dai ka ce rubabe ko ka ce maga ta dalili ai shine sunan ko ko ya sunan rutab da Hausa shine mana rubabe ko kuma maga kowane dabino duk sunan da Balarabe yake ga masa Bahaushe ma yana da nan su sukari su ajuwa su duk in ka dauki Bahaushe ka nuna masa in dai akwai shi a yankin sa to yana da asalin sunan sa sai dai kawai mu ne muka yi Hausar nisa Ibn al-Qayyim Allah ya tsara rahama ya faɗi hikimar haka saboda hanta tana gajiya domin awa 8 sai tana ta imdadin jikinka da madda ta glucose tai ta shiga wani yanayi da aiki ana ta'ab wa irhaq to a lokacin tana tamushewa to ba abin da yake sawa ta bude a hankali ta dawo hayyacinta irin madda zaki da kuma madda sanyi kuma a duka cikin kayan abinci da ake ci ba wanda yake saurin ba wa jiki wannan abin irin ruba shine maga din ko ruba bai irin dan yalan da binan wani nau'in dabino wanda kaman a jike yake cikinsa yana da zaki yana da ko bauri wani lokacin to in hanta ba ta samu zaki da kuma sanyi ba na caran to in ta samu zakin ta fi buƙatar sa fiye da sanyin shi kadai in kuma ba ta samu ba to ta fi buƙatar sanyin fiye da a sa mata wani abu amma da shi malam Bahaushe ana kiran sallah malam sai fara tsaka kunu wani abu mai zaki haka wadda dai Allah ya sa dai ba dai an ce dole in kaci wani abin da ba wannan ba ka aikata haramun amma dai wannan shine ya fi baka kariya kuma ya fi taimakawa jikinka kuma ba a so ka jinkirta shan ruwa domin ka samu ka dawo cikin hayyacinka ka bauta wa Allah a cikin nutsuwa wannan bayan ya zo a cikin hadisin nan na Abdul Karim ibn Abdul Mukhari wanda muka ce yana da raunin isnadi to kuma ya zo a wa'in sunusus din da yawa wanda ba lokacin da za mu zubo su bane sai kai ka'idarmu da muka tafi cewa duk wata gaba in tana da dalili za mu hawo dalilin da ya zanto muna tafi muna hadawa al-imam at-tabarani ya rawaito da sanadin sahih a cikin al-mu'jam daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da a gare shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'sharal anbiya mu dinnan taron annabawa umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir sahurina an umarce mu da mu dinga gaggauta yin buɗa baki kuma mu dinga jinkirta sahur wa an nad'a aymanana ala shama'ilina fi as-salah sannan yazo a cikin mu'jam at-tabarani daga Abu Darda Allah ya kare da a gare shi sannan ibn Abdul Bar ya rawaito irin sa marfu'an an Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salatun min akhlaqin nubuwa akwai abubuwa guda uku suna cikin tadoji halaye dabi'u na annabta duk annabi zaka ga yana fadar su na daya ta'jilul ifdar in an yi azumi tunda kun san kama kutiba alladhina min qablikum ko idan an yi azumi ai maza maza a sharuwa wa ta'khirus suhur wad'ul yumna 'ala al-yusra fi as-salah sannan yazo a cikin wannan musnad na sa'id ibn mansur da irin wannan ma'anar a hadisin ummuna Aisha Allah ya kare da a gare shi sannan Imam at-Tabarani ya rawaito hadisi daga Ya'la ibn Murrah marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun yuhibbuha Allah akwai abubuwa guda uku Allah yana son su ta'azza wa jal ta'jil al-ifdar wa ta'khir as-suhur wa darb al-yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra fi as-salah to wannan kadan daga cikin dalilai kenan da suke nuna cewa lalle wannan maganar cewa a gaggauta buɗa baki a jinkirta sahur wata magana ce wacce aka samu ta daga taskar annabta duk da cewa Abdul Karim ibn Abdul Mukhariq anan bai jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai gashi mun samu ruwayar Abu Darda da ruwayar ummuna Aisha da ruwayar Abdullah ibn Abbas da ruwayar Ya'la ibn Murrah da ruwayar Abu Hurairah wayannan sahabba in ka hada su guda biyar da kuma wayansu dalilan ma da kila za mu san su a gaba zai tabbatar mana cewa wannan hadisin ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله تعالى نعم
قال وحدثني عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن ابي سعد رضي الله عنه انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه قال ابو حازم لا اعلم الا انه يدي ذلك
قال الامام عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الصاعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينهي ذلك أنكر قدقاء سهل بن سعد الصاعدي الله يقارئ داء غريشي تتسيوا mutane sun kasance ana umartar su da mutum ya dinga saka hannunsa na dama ya dora shi akan zira'insa akan zira'insa na hagu fi salati in yana yin sallah qala abu hazim sai abu hazim yace la a'lamu illa annahu yanmi zalik ni dai asani na shi sahal ibn sa'ad ya daukaka wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana ta bace gaskiya magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam iya sani ne kana nasu yu'maruna annasu anan sune sahabbai amun ne lakin uri da bihi ha wanda kuma wannan mashhurun ne fi kitabi wa sunna alladhina qala lahumun nasu kaga mutum ɗaya ne ya ga yau ko inna an-nas qad jama'u lakum yana nufin quraish ko kuma tawagar abu sufyan to haka nan makanan nasu yu'maruna an-nas huna al-murad bihi hum as-sahaba yu'maruna an yad'a ar-rajul wa yatba'uhu ghayruhu wanda ba sahabi ba kuma zai shiga cikin su tab'an an yad'a ar-rajul yadahu al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra ne kuma shi tsakanin al-yad da az-zira al-yad shine hannu الزراع كما جزء من اليد اما ابن داكي نفي ده الزراع شيء نسيت يرهن سيدي كما an yi itlaqin az-zira ne majazan amma ana nufin ar-rusukh kamar da ke cikin hadisin Wa'il ibn Hujr ya khassasa shi da ar-rusukh ar-rusukh kuma shine ne muka fassara shi da Hausa wancan karan na faɗa muku kalmar Hausa da ake faɗa a fiqh ake fassara ar-rusukh ko ahad yadhkur nasitum wannan hadisin shi ma yana bayani akan karin karfi akan hujjojin sadar hujjojin qabalu kuma mun kakkawo shi a cikin hujjar malaman da suka kafa hujja akan cewa qabalu zanai cewa sahabbai an kasance ana umartar su da mutun ya dora hannunsa na dama akan nahwu in yana sallah kuma wannan magana inji Abu Hazim yace ni dai na san a iya sani na ban san wani abu ba in ba shi Sahal ibn Sa'd ya danganta ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadith sahih akhrajahu al-Bukhari isnadin hadithin Abu Hazim shine Salamata ibn Dinar babban malami ne kai daga cikin jagorori malami mai wa'azi wanda ake danganta shi da kabilar Banu Makhzum gurgu ne a yanayin halittarsa don haka ana ce masa al-A'raj at-Tammar yana sai da dabino sannan kuma abin da ya fi shahara da shi bayan kasancewarsa masanin hadisi kuma zahidi ne kuma mutum ne mai wa'azi wanda irin yake ba da kistoshin nan ثقة نيم الرجال الستة حديثة سنة سنة الكتب الستة دا مثل الإمام أحمد تك عن طريق الواثقة تابعين وندا ابن معين يا وثق أشهر الإمام أحمد أبو حاتم الرازي بل ماهر قيل كما لما الإمام ابن خزيمة كي تاقس يا أزامن سباب كمسا شي ينا تكيمو عند أتا سبنتاسو دا سكن زونا دا شواغ بني سكن زونا دا سراخنا kuma sukan tattauna da su labaransa game da abin da ya shafi wa'azi da tsantseni ya shahara Sulaiman ibn Abdul Malik yakan sa a kirawo shi kawai ya tambaye shi masa wa'azi na taɓa karanta muku tuna mun taɓa wucewa kissar Saraka ba sai mun sake mana mai kaukaba min mawa'izihi ba ya yi masa wa'azi akan al'amura na rayuwa yace yanzu misali ala gafar ta mala ina so in tambaye yanzu idan muka tashi zuwa gaban Ubangiji aya za mu ji yace to mutane dai kala biyu ne tsakanin mai kuskure da kuma wanda yake yin daidai to mai kuskura yadda zai tsinci kansa a gaban Ubangiji to kamar bawa ne ya gudu sai mai gidansa ya sa aka kamo shi sanda ake taho da shi kafin a ƙara su ya zai mutum ne dan fursuna ya fasa furzin ya gudu aka tura jami'an tsaron suka je suka kamo shi aka taho da shi za a kawo shi gaban alƙali ya zai ji zuciyarsa kafin ƙarasu ya ce to haka mai laifi zai tsinci kansa a gaban Ubangiji shi ko wanda yake mara laifi mai biyayya to kamar mutum ne ya tafiya yana kan hanyar dawowa gida iyalai za a zo tarbarsa yan uwa da masoya tun daga filin jirgi Allah Allah yake hango mutane Allah Allah yake sa hango shi ya fashe da kuka Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan yace to yanzu kuma batun ayyukan mu fa yace to ayyukan mu ya amiral mu'minin sai mu koma cikin alqur'ani alqur'ani yayi bayanin yadda ayyukan mu suke sai yace to aina ajiduhu a ina zan samu a cikin alqur'ani sai ce kaje fadin Allah subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida to kawai duk abin da kai ka san alheri ka san ba alheri to ranar alkiyama in kai alheri za ka yi fatan ka da aikinka kuma kai sharri zakai fatan ina ma a nisan takar da aiki wani zai gaya masa ce alaga ta malam ina da matsala a rayuwata yace me matsalar ka yace wallahi na ji ina son duniya ina son kudi sai ce ta wannan ba wani abu bane da za a zargi mutum akai mu kanmu ba ma zargin kanmu akan wannan matsala sai ce matsala ɗaya idan wannan ɗin ya hana ka kuma yin abin da ya dace. Wato da a ce malami mai wa'azi zai bibiyi maganganun Abu Hazim Salamata bin Dinar Allah ya ɗansa da rahama, wallahi za ka samu abubuwa da yawa da suka dace da kai-kai-kankin kanka kuma da suka dace da abin da za ka gaya wa mutane. Shi yasa irin mutanen nan kamar yadda malaman salaf suke faɗa, ambatansu ma yana ƙara maka imani. Kawai ka karanta labarinsu ma sai Allah ma ya yarda da kai. Yarda rabbul ardi was-sama. Shi Abu Hazim Allah ya ji kansa da rahama, kamar yadda na gaya muku, siqatun ne saftun min rijali as-sitta, yana cikin almajiran Sahal ibn Sa'd bin Sa'idi, ya rasu shekara ta 133 ko kuma da 44 a bisa sabani da malamai suka yi. Qala an Abi Hazim Salamata ibn Dinar an Sahal ibn Sa'd bin Sa'idi rahimahu Allah wa radiyallahu anhu, shi kuma Sahal ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Sa'labata Abu al-Abbas al-Sa'idi al-Khazraji al-Ansari صحابي ابن صحابي بابن صحابي نشي سعد الصائدي بن سعد ابن مالك اما بالنساء شي لم يكن له ذكر شي يعرف تن ارايور النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ني شي كما سهل ابن سعد ان من زال الله وسلم يا يوفاتي a lokacin shi kuma yana da shekara 15 a duniya. Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi kuma kana min al-mu'ammari, yana cikin sahabban da suka rayu suka dade har sai da ya haifi ƴaƴa shi ma sun kai ɗari, kuma sai da ya zanto da kansa yana cewa in dai na mutu to zai zama duk Madina ba wani wanda ya rage wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka shi yasa alƙaulin raji shine akhiru man mata min as-sahabati bil Madina. Na'am, Anas bin Malik ya mutu bayan Sahal, amma sai dai shi Anas ai ba garinsa ɗaya ba, shi Anas yana Basra. Daga baya Anas ya tashi daga Madina ko? To a Madina shi ne ƙarshen sahabin da ya rasu a Madina, Allah ya ji kansa da rahama. Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 88 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi ma mun ɗan taɓa yin tarjumarsa a baya, haka ba za mu daɗe ba. Hadisansa gaba ɗaya suna cikin al-kutub sita. Imam Zahabi ya tarjuma su a cikin juz'i na uku a Siyaru A'lamin Nubala, ga wanda ke so ya duba a tsaba'ata mu'assasatar risala. An Sahal ibn Sa'd bin Sa'idi annahu qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi as-salah. Qala Abu Hazim la a'lamu illa annahu yanmi dhalik. Yace ni dai a iya sani na wannan hadisin da Sahal ya gaya mana, inji Abu Hazim, yanmi dhalika, ya ɗaukaka wannan maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akan ce nama yanmi, akan ce kuma an ma yunmi, wato suna ganin ɗaya ake faɗa ba ɗaya ba, amma dai magana mafi inganci ba sai mun tsananta ba, dukkansu ana faɗa, ana cewa nama yanmi, don haka la a'lamu illa annahu yanmi zalika, wannan shine afsah. Ana cewa kuma an ma yunmi, sai ta la a'lamu illa annahu yunmi zalika. To wasu daga cikin malaman da suka tafi akan Sadanu sun soki wannan hadisin da cewa to gashi nan shi ma ya ce la a'lamu, ni ban san cewa ya ce Annabi ne ya faɗa ba. Wannan takallufi ne gaskiya, domin kamar yadda muka sani cewa wannan tana ɗaya daga cikin sigogi na ɗaukaka hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yadda malamai masana hadisi Allah ya sauke da rahama suke da siyar na ɗaukaka hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Imam Suyuti Allah ya jikansa da rahama, kamar yadda ke cikin Tajribur Rawi Sharhi Taqribun Nawawi, ya kawo mana kalmomin da ake yin amfani da su idan ana so a ce maka wannan hadisin marfu'i ne, tunda mun sabu nake nufi da alhadith almarfu shine duka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ne ya fade shi ko kuma an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa sammi marfu'an mudafan lin nabi واشترط الخطيب رفع الصائب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذلك اتصالي هو بذاك ذا اتصالي حقكم من بيكوني عيكي سوا وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقروع تو أبن دا الإمام سيوتي الله إذا كان سنرهما يفعل عيكي سوا كان شيء mutum idan sahabi ya rawaito hadisi sai a ce yarfa'uhu ya danganta hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko yablughu bihi ko ya isar da hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yanmihi ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to da haka wannan mardudun ala ashabi zalika alqaul da suke cewa لا اعلم انه لا اعلم الا انه ينمي ذلك sai mu kuma wata matsala mai muhimmanci ta malaman hadisi cewa kanan nasu yi umaruna masu cewa ai sadalu sun kafa hujja da wannan hadisin a matsayin hujjar sadalu shi yasa imam Ali mufti al-malikiyya kenan ko kuma sheikh al-malikiyya kuma مفتينا كوكو مش مفتينا مفتينا مصر yake cewa sadal shi aka fara kuma da shi aka kare dalilin ta shine wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama da sadal yake yi shi da sahabbai to daga baya kuma sai aka dawo aka ce ku zo ku yi kabalu shine kanan nasu yi umaruna da suna sadal sai aka zo aka ci gaba da umartar su su yi kabalu sai kuma daga baya aka sake dawowa sadalu sai kan sun ce kana awwala wa akhirati ilayhi sallallahu alaihi wasallam wannan ita magana sai da ba za a karbe ta ba an fahimta ko to matsalar da nace muku matsala ce hadisiya shine in sahabi yace umirna an naf'ala kaza su masu cewa ai sadalu sai suka ce kana nasu imaruna to wake umartar su ai ba sai annabi bane ya ga cewa gaskiya wannan kun yi san zuciya ku koma cikin littafin matsalar hadisi bal hakim ma ya hakaito ijma'i akan cewa in dai sahabi yace kunna nu umaru ko kanan nasu yumaruna to ajma'al muhaddisuna qatibatan akan cewa wannan maganar marfu'i ne marfu'iya ce amma dai wal haqqu la ijma' shine dai maganar mafiya yawan malamai kamar yadda Iraqi yake cewa qaulus sahabi min as-sunnati aw nahwa umirna hukmuhu ar-raf'u walau بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح فهو قول الأكثر فهو قول الأكثر وانا اتتي مغانا متيا يوم ما لم يقول الصحابي من السنة ان صحابي يكتوى من السنة كما يبدأ يكتشن حديث أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى تتسلاة يكتوى كما يبدأ سخاوي يكتوى أتشن فتح المغيث يكاونا مثال أمرنا an umarce aminat sunnati wada'u al-kaffi 'ala al-kaffi fi as-salati tahta as-surra yana ɗaya daga cikin sunna mutum inji sayyidina ali mutum ya dora hannunsa na dama akan na hagu ya sa su a kasan cibiyarsa minat sunnati wannan sunna ce da haka wannan hadisi ne marfu'i hukman aw nahwa umirna ko kamar sahabi ya ce umirna kamar yadda ya zo a cikin sahih al-bukhari babu khurujin nisa'i wal hayd ila al-musalla hadithun ummu aqiya nusayba allah ya yarda ga tace umirna an nukhrija fil eidain al-awatiqa an umarce mu ranar idin babbar sallah da karamar sallah mu dinga fidda al-awatiqa ya ma sunan al-awatiq sabagidi ita ce budurwar da ta kai lokacin aure har lokacin ya wuce ya samu kai aure ba ta ce mata sabagidiya jajin sa kuma sabagidi ko wasu kuma suna cewa da mufradin sabagidi ita ce zangame mai budurwar da ta wuce lokacin aure ta kai shekara 35 kunya ma fitowa take ba mata san ta haɗu da mutane ta kai 40 ba ta samu aure ba to irin wa'annan an umarce mu ranar sallah ko da ba sa san haɗuwa da mutane a fito da su idi wal huyya ko kuma wazawatul khudud da kuma amari waɗanda suke cikin darbuka wa umira al-fayyad an ya'tazilna musalla al-muslim ka gani cewa umirna an umarce mu kaga wannan hadisi ne marfu'i hukumuhu ar-rafu walau ba'da an-nabi qalahu ko da sahabin ya faɗi wannan ne bi a'sirin ya faɗa ne da lokaci mai nisa bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaka ce ai sahabbai ne suke umartar junansu wannan ita ce magana mafi inganci kuma ita ce maganar mutane da yawa da haka a takaice wannan hadisin hujja ne da dalili da yake nuna cewa sahabbai an kasance ana umartar su da su dinga yin qabl wa hannun dama akan nahwu a sallallahu alaihi wasallam na'am
قال الإمام مالك رحمه الله باب الخلود في الثور
حسب يومنا تارد بابو ببن بابو إذا كنت كما لميكما نيينا كما أنينينا نكسا كسا دبان لك مصو فضيلة الشيخ الدكتور منصر إيسا يلوى أن سابقا نم تارد شيء أغنى أتراتين شيء بيش أحبوتي ثور ناتي shi ba kuma an sha ganin sa a karatuttuka na saboda karamci sai ya zo har Kano har inda nake Allah ya kaka masa da alkhairi da Allah kawai zan yi ta'arifin al-qunut sai in ba shi wurin ya ƙara samuna lokacin insha Allah ta'ala ko kuma ma mu kyala maganar ta'arifin al-qunut ne sai sati mai zuwa mu bar wa malam lokacin insha Allah tunda muna da karara ta rabuwar lokaci sai mana ƙara samuna sai kuma Mala Abdulrahim Mansur Isa shi kuma sai mana sallah Mala Abdulrahim na tsura da lokaci ya rera mana karatun Al-Qur'ani na san duk kun san shi kukan ga karatunsa tun yana ɗan mitsi ana ta yawo da shi ya ga wani karatu da ya yi a Malaysia kaman a cikin ruwa ban taɓa ganin ɗan ruwa a cikin mutane ba ba sai shi wallahi da kun ji karatun sa za ku ji dadi sai amma zai ja mu sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am to shikenan malam zo kai rera mana Qur'ani ko ɗan mintuna kaɗan Sheikh Abdulrahim zo ka zauna a wannan kujera
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم
الله يسكر الخير مالا عبد الرحيم منصور عيسى yanzu malam Mansur zai zo ya karanta mana lokacin insha Allah kuma ya mana addu'a malam associate professor ne da faculty of law na UK Bayero University Kano kuma shine head of department na Islamic law a faculty of law a UK tare muka yi Madina amma ya huce ne da shekara 3 sannan ya yi master's da PhD a Malaysia barakallahu fi nan da
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ينقض يا جعل نقيس واتجر مماوى مزروا وانا مسلاتي تندق كان shi mai gabatar da darasin Sheikh Abubakar Abdulsalam sahibul muwatta wanda yake gabatar da wannan darasi ɗaya daga cikin darussa mafiya tsada da al'ummar musulmi masu magana da fahimtar harshen Hausa suke amfana da shi ta kafofi da yawa sannan sai kuma gaisuwa ga sauran wato jami'ai da kuma masu jagoranci a wannan majalisi da dukkan waɗanda suke ayyuka da na kusa da na nesa da na bayyane da na ɓoye wajen watsa wannan karatu gaba ɗayanmu ina wa juna fatan alkhairi da gaisuwa ta alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato a lokacin da ake gabatar da wannan darasi babban abinda nake aunawa a zuciyata shine irin albarkar da Allah madaukakin sarki ya mana a wannan yanki na kasan nan da abubuwa da yawa irin na ilimin muka da nazarce-nazarce da ɓangarori na ilimi da wayewa da tumbatsawa a harkar bincike na ilimin muka addinin musulunci waɗanda sai dai mu gani a littafi in kana karantawa ko mu gani a waɗansu ƙasashen idan kana zuwa yanzu ga shi Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi ƙasarmu. Wallahi ɗan uwa ba ƙaramar ni'ima ba ce a gare mu duk wanda ya wuce shekara 40 da haihuwa. Idan mutum ya tuna da shekaru 30 da suka wuce zuwa bayan hakan ya kwatanta matsayin ilimin addinin musulunci da ilimin hadisi da ilimin al-fiqhul muqaran wanda fiqhu ne da za a ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce sannan daga baya a tankade a rereye a cire maka mafidin jaye daga ciki ba tare da kawai a ce maka halal ko haram a shiru ma sannan in an faɗi maganar wanin a kawo dalilansa sannan a karanta hadisi a yi fashin bakinsa a shiga cikin waɗannan ɓangarori na ulumul hadisi sannan ana karatun alƙur'ani ka ji nisan da muka yi na karatun alƙur'ani da salon ƙira'o'i daban-daban da nisan da muka yi wajen yadda ake fashin bakin alƙur'ani ta hanyar yin tafsiri ba irin tafsirin da da muka sani ba duk wanda yake sauraron tafsiri a yanzu yana sauraron shi ne ta'alluman da kuma ana sauraron alƙur'ani ne ta'abbudan wannan ci gaba wallahi jama'a yana ɗaya daga cikin buɗi na alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya mana wanda ina tsammani tun da aka kafa daular Usmaniya ta rushe shekara 100 da wani abu zuwa yanzu Allah maɗaukakin sarki bai nuna alamar fatahi ga wannan al'umma kamar wanda yanzu muke ciki ba. Daular Usmaniya ta yi kusan shekara 100 tun daga farko-farkon 19th century 1810 ko makamancin haka ta rushe a 1903 kaga kusan shekara 100 to tun daga 1903 zuwa yanzu shekara 2000 da wani abu da ya doru kai kanka ka sani a tarihin wannan yanki babu wani lokaci da aka samu bunƙasa ta ilimi kamar wannan lokacin kuma ta kowane ɓangare. Wato ina faɗan wannan ne saboda mu gane yayin da muke kuka akan matsaloli da suka dabaibaye mu waɗanda iyayenmu a baya ba su samu waɗannan matsalolin ba a yayin da muke alhinin lalacewar tarbiyya da lalacewar al'amura na rayuwa a ɓangaren siyasa da ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren zamantakewa da ɓangaren kiwon lafiya da kuma ɓangare na yin aiki da addini a aikace misali muna yawan kuka akan wannan amma kuma shin muna duban kuma ni'imar da Allah ya mana ta fahimtar addini da bunƙasa da wayewa akan addini ta yanda yanzu babu wani ilimi da ya zama baƙo yanzu a yankin ƙasarmu da zaka ce in aka zo koyar da shi sai dai a yi da hikima kar a faɗa a fili don mutane ba za su gane ba akwai shi. To ina amfani da wannan dama ne domin yi kira ga iyaye da kuma matasa da cewa mu ƙara bayar da muhimmanci akan ilimin addinin musulunci sama da yanda muke bayarwa akan harkar ilimin zamani. Wallahi duk wanda ya yi karatun zamani kuma ya yi karatun addini zai fahimci cewa karatu duk in ba na addini ba ne wallahi karatu ne wanda yake shalo karatu ne wanda yake kawai ba wani karatu ne na wani a zo a gani ba inda za ka kwatanta shi da ilimin addinin musulunci da fadinsa. Yanzu ɗan karatun da bawan Allah nan ya yi tun da aka fara ɗin nan hadisi ɗaya ne aka karanta sabo karatun da aka karanta a baya da ya fara sharhi a cikin sa sai ka dauka inda zaka sashi a mizanin irin na karatun zamani ne zai iya zama local champion a bangare ɗaya daga cikin duk bangarorin da ya taba a cikin karatun wannan bangare na ulumul hadith wanda shine asalin kwarewar ta akai da bangaren abin da ya shafi isnadi chain of narration da abin da ya shafi matanin textual analysis da abin da ya shafi bangaren takhrijin authentication dukan su in ka hada kowanne bangare guda daya fa da za a fito da shi a bare shi a cikin harkar ilimin boko sai mu je tanin kaya wallahi bai gama ba wanda kuma wani bangare ne na ilimin kimiyya bayan wannan bangaren kuma ya shiga ilimin jurisprudence na fiqhu ya yi ta magana akan fiqhul muqarana a cikin maganganu sabanin malamai akan Imamu Malik shin Imamu Malik ya rika yin qabalu ne ko ya rika yin sadalu sannan ya zaka yi taujihin maganar wanda yake sadalu yake yi da maganar wanda yake qabalu yake yi sannan ya sabanin malamai yake da fiqhu akan in an zo dora hannun a ina ake dorawa ya fadi wannan malamin ya fadi dalilin sa ya fadi wannan malamin ya fadi dalilin sa wannan shi kadai in an sa mutum bangare ne na ilimin da shi ma kare kukanka ne sai ne shiga bangaren history duk malamin da ya fada daga cikin ruwa ko wanda ya fada daga cikin sahabbai ya shiga tarjumar ta wanda bincike akan wannan kadai ya ishi mutum digiri zalla history sannan kuma ga uwa uba in yazo inda duk gaba daya kure muke nan shine bai wanda Allah ya masa akan fashin bakin Hausa ni in nazo in ina sauraron karatun nan sai ina jin tsoron ku ina gani kanawa ne amma in naga kuma yana kure ku zan ce to ashe ni ma zan iya zuwa nan in ci kasuwa ya zai faɗi rufaf yana fasara me yake fasarar rufaf ba zai gaya mun daga cikin 'yan gaban nan tunda kuka fi kowa ji kuka fi nuna wa mutane kuma duk kun manta maga ko baga wani ma baga yake sannan zai faɗi al'awati budurwar da ta kai ba ta samu miji ba me yake sunanta dogidi ina jin abin da wasu suke cewa ne to ko wannan kadai in ka ji mufradat din da yake fassarawa sai ka dauka ina yake samun wannan duk yana nuna maka cewa wallahi fa'in nazari akan ilimin addinin musulunci ba za mu iya kure shi ba sai ka dauka wani lokaci ne ya dauka yana wannan binciken to inda zaka ba wa kanka asamin ka je ka shiga library na addinin musulunci ka je ka shiga kai iya kallonka wannan library din ka je ka shiga library abin nan ulumul qur'an ka je ka shiga library ulumul hadith ka shiga library fiqh ka shiga library at-tarikhul islami history din kenan ka shiga library linguistics ka shiga library sai ka dauka wanne ne daya mutum zai dauka to amma ilimin addinin musulunci ba sai ka taba duka bangarorin amma ilimin boko zaka iya ba ruwanka da likitanci ko ba ga komai a ciki ba kuma ba wanda zai aibanta ka kashi ne likita amma addinin musulunci baka isa ba wallahi sai ka taba kowanne bangare to shi yasa duk wanda ina fadan wannan ne wallahi saboda da yawa daga cikin yan boko suna jina wani ne ɗansa ya ce masa shi yana so ya je karanta addini ya ce me a cikin addini ka ya ce ba ka yi saukan ƙur'ani ba ba ka gama ba ya ce me za ka karanta na ce ka je ka yi digiri ne a islamic studies ka dawo ga lumaman duk muna ganin su riga sun gama ai ka kure tun da ka yi sauka to saboda mutane da yawa wallahi a jahilcinsu sun ɗauka kamar yadda karatun boko yake da ɓangarori ɓangaren kimiyya ɓangaren fasaha ɓangaren tarihi ɓangaren sai su ɗauka cewa ilimin addinin musulunci shi ma haka yake a takure wallahi ilimin addinin musulunci kogi ne wanda in ka samu mutumin da idan baka yi alaka da ka saurari karatu irin wannan ba, musamman karatu na malamin da yake da wayewa ta zamani da zai taɓa ɓangarori da yawa, shine zaka gane cewa ashe aikin babban aiki, kuma ka gane cewa yana da kyau mu tallafa da duk abin da zamu sa jari ƴaƴan mu su samu irin wannan karatu, wallahi shine gatar mu. Saboda da yawa daga cikin mu suna son karatun addini amma su Allah bai sa sun samu ba, sai dai ka gane shi ka ji sha'awa, to ka sa jari akan ƴaƴanka. Karatun addini baya hana mutum karatun zamaninsa, ƙwarewa a cikin karatun addini ba abin da yake ƙara wa karatun boko sai ya ƙara buɗa maka. Shi yasa za ka ga mutum a cikin harkar karatu na addini ka je yana ta magana, sai ya je akan maganar karatun boko kuma sai ka ga mutum yana jin mamaki, a dama ya san kaza, to me ba to ya san addini ma balle wancan, hawaye ba wani abin mamaki bane. Saboda haka irin wannan karatu muna buƙatar Allah Ubangiji ya ƙara sanya mana albarka na samunsa, ya ci gaba da bunƙasa, wallahi shi ne hanyar albarkarmu. ‘Ya’yanmu suna ta karatun Alƙur’ani, sannan kuma suna tasowa da jin abinda malamanmu suke yi na karatun hadisi da karatun fiqhin musulunci da tafsirin Alƙur’ani, wallahi wannan shi ne albarkarmu. Kuma kamar yadda Ibn Kathir yake bayani a ƙarƙashin ya bani Isra’ila a wajen abin nan da Allah Maɗaukakin Sarki yake zarginsu a kan cewa suna faɗar abin da ba suna koyar da mutane a ta'amuruna nasa bilbirni wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilu, yake cewa to shin daga koya ka san ilimin ka riƙa karantar da mutane da kuma kai kai aiki da shi, wanne ne yafi muhimmanci? Idan ba zai yiwu a samu duka biyu ba, abinda Allah yake so shine ka hada duka biyun, ko ka sani kai ka koyar sannan kuma kai ma kai aiki da shi, to wanne ne yafi muhimmanci? Ta yanda in ba zai yiwu ɗaya ba sai dai a ɗauki ɗaya, kai ka samu kai aikin alheri kai a karan kanka ka rabu da sauran mutane, ko kuma ka karantar da mutane kai ka manta da kanka, wanne ne yafi muhimmanci? Abin da yafi muhimmanci shine karantarwa, so da aiki duk abin da kai wannan kasir ne a kan kai tsaya, sannan kuma duk yanda kai ba za ka iya cikawa ba, ba za ka iya ƙurewa ba, amma in ka koya wa mutane ko da kai ba za ka yi ba, ba hujja ba ce a wurinka bayan ka sani ka ƙi karantarwa don kai ba ka aiki. Akwai abubuwa da yawa da za ka zo ka karanta wa mutane hadisi kama ba ka yi aiki da hadisin ba, ka gaya wa mutane aya kama ba ka yi aiki da ita ba, amma kana fatar Allah ya sa ka yi aiki da ita, kafin kai ka yi aiki da ita kana fatar Allah ya sa wani ya ji ya yi aiki da ita. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zama jakaduna na ƙwarai, li yuballighil hadiru minkumul ghaib, wanda yake tare da ni ya isar wa wanda baya nan. Ai bai ce dole sai ka yi aiki da shi ba, yace farul ba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, ta yu kai ka kaiwa wanda shi zai fi ka ganewa, farul ba muballighin aw amin tamim, ta yu ka kaiwa wanda zai fi ka dauka sama da kai da ka je a wuri na a tushe a karon farko. Don haka mu ci gaba da matsawa kanmu wajen kokarin fahimtar addini da kuma kokarin isar da shi. Allah Ubangiji ya kara mana fahimta mai kyau, ya kara mana imani wajen yin aiki nagari, ya kuma gafarta mana kurakuranmu a cikin maganganu da ayyuka da kuduce-kuduce. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka wa malam da alkhairi, Ubangiji Allah ya sa abin da ya faɗakar da mu ya kuma zaburar da mu muhimmanci zuwa gare shi. Akwai sako da nake so in isa, akwai kwamiti na sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi na ganin wata, akwai kwamitin da yake ƙarƙashin a kulawa shi mai alfarma sarkin musulmi ɗin, kuma suna da masu taimaka musu da taya musu a gudanar da al'amuransu, wanda wannan kwamitin shi ne yake kai goro da ya kai mari wajen lura da abin da ya shafi al'amarin faɗakar da sarkin musulmi da nusar da shi akan cewa an ga wata. wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin wajibi na al'umma ta musulmi, dole ne fardu kifaya ne a samu al'ummar da za ta tsaya ita kuma za ta isarwa da al'ummar musulman duniya wannan, kowane ɓangare a samu wanda za su tashi su iya bakin ƙoƙarinsu wajen duba wata idan ya fito, saboda fitowar wata, jaririn wata, da kuma faduwar wata, mutuwar wata na ɗaya daga cikin abubuwan da ake rataye hukunce-hukunce na shari'a da su, kamar azumi, ɗaukarsa da kuma sauke shi, yin iri guda biyu da yin hajji da sauransu. To akwai kusan yawanci wasu daga cikin jihohi suna da ɗan ƙware-ƙwaren kwamiti waɗanda suke da ƙwararrun masana addini da kuma wato masu haske da wayewa akan abin da ya shafi ilimin sararin samaniya, waɗanda suke da ilimin addinin akan ɗan wayar da kansu akan abin da ya shafi ilimin sararin samaniya, waɗanda kuma suke da ilimin sararin samaniya akan ɗan haska musu wani abu na ilimin addini wanda aƙalla zai ishe su su tsira da kuskuren da ba a so mutum ya tafka shi akan abin da ya shafi al'amarin ganin wata. Sai zanto su kwamitin sarkin musulmi a kowace jiha da suke da irin waɗannan wakilan masu irin wannan horon, idan lokacin ganin wata ya yi su tuntuɓe su duba da waɗannan ƙa'idojin da suke da su, sai su dinga ba su jawabi da ma'aluma, amma abin da zai ba ka mamaki ba su da shi a Kano, kwata-kwata ba su da shi a Kano. Na yi hira da ɗaya daga cikin ƙwararru zanaƙurai fitattu a kan abin da ya shafi harkar ganin wata a Najeriya, wanda zan iya cewa ƙoƙarinsa kusan ya zarta na kowa a cikin waɗanda ake hako mai alfarman sarkin musulmi ke dogara da maganarsu da kuma fatawarsu, wanda abokinmu ne tare muka yi Madina da shi, tare muka yi hadisi da shi, kuma yana da matuƙar kulawa ƙwarai da gaske, za ku ga yawanci sanarwar ganin watan da wannan bayanin na cewa mai alfarman sarkin musulmi ya ba da dama a duba wata lokaci kaza, ko an samu haihuwar jaririn wata a lokaci kaza, an samu iftiran a lokaci kaza, a duba ɓangare kaza za a iya ganin watan a daidai lokaci kaza daga ƙarfe kaza za ku gan shi wani fari ba kula ni Malam Salihu mutumin Kaduna ɗaya daga cikin limaman Almanar yake ce min akwai lokacin da suka ɗan taɓa samun ishkali da Kano farko-farkon hawan sarkin Muhammad Sunusi na biyu Murabus. To a lokacin ya yi barazanar cewa shi zai dogara da asalin ra'ayinsa da kuma abin da ya bayyana gare shi saɓanin fatawar sarkin musulmi, saboda yana da wayewa da kuma ƙa'ida tasa ta bincike, to shi ne sai sarkin musulmi ya turo masa su waɗannan masu ilimin abin, to da suka zauna suka yi doguwar tattaunawa da shi sai fahimci to ashe akwai abubuwan da suka ɓuyan masa ma a wannan babu, saboda sai aka fahimtar da shi. Bayan sun fahimtar da shi sai aka ɗau dogon lokaci wanda da saɓanin da ake samu a Kano daga wannan lokacin sakamakon wannan ilimin da ya samu da kuma ƙoƙarin da yake yi a kankin kansa sai aka iya samun wannan matsala. To har zuwa yanzu idan abu ya shafi Kano sai dai su yi ƙiyasi da abin da suka samu a maƙwabtan garuruwan Kano. To mu a matsayinmu na musulmai muna da gaskiya wannan munkar ne, a ce gari babba mai girma kamar Kano wanda Allah ya ba mu komai duk abin da muke bukata, za ka iya rayuwa a Kano har ka koma zuwa ga Allah ka samu duk abin da kake bukata na ilimin addini ba tare da ka je ko ina ba. Allah ya ba mu malamai ta kowane bangare, za ka iya karatunka na boko a Kano, ka nemi kudinka har kai arzikinka ma a iya Kano. To kuma bai kamata akwai abin da ya zanto na shari'a ba ne wanda ya kamata a ce mu ɗin muna da masaniya kuma za mu iya abin ne ba. To sai suka neme mu cewa ba za mu iya samar da wani yunkuri ba, su su zo su sadaukar da kansu su koyar da ilimin wanda za a iya fahimtarsa a cikin sa'o'i, a haska wa mutane abin da shari'a take bukata. Mutum ya zama ya sani lokacin da zai duba wata, a kuma haskawa mutum abin da yake bukata ya sani na waɗansu kalmomi ko yansu ma'anoni na ilimin abin da shafi kimiyyar abun alabashi in ya so sai ya zanto mutane suna iya yi alama sira wata kila kuma a cikin mutane da suke da dama sai a iya samun wanda za su iya tabawuri lokaci yayi tunda za a fita da su practically a nuna musu yadda ake ganin watan har su iya gani sai zanto suna da madogara a nan bangaren za su iya bugawa su tambaya ya wani hali ake ciki to kusan tun shekarar bara da ta wuce ni dai nace a wannan ai wajibin mai da akwai wata jiha da ta tashi da wannan aikin to sai mu ce sun sauke mana nauyi to amma gaskiya a matsayinmu na musulmai da muke bibiyar al'amura na addini kullum muke ƙara samun ilimi to yana da kyau gaskiya abin da ya buya gare mu wanda al'ummarmu take bukata wanda mu a sanin mu san waɗanda suke ba a ce ni sauraka mun dan ta sa lokaci muka ce da za mu a watan al-muharram bin samu ba muka zo safar bin samu ba muka zo rabi'in al-awwal bin samu muka zo rabi'u tsani bin samu ba to amma yanzu mun yi alƙawari insha Allah tare da karshen watan Juma'a da gula din nan za mu karɓi bakuncin su waɗannan malamai a nan garinmu na Kano kuma duk da dai ba mu tattauna da kwamitin masallaci ba muna so mu a matsayinmu na kwamitin wannan masallaci da kuma ƴan uwa na masallacinmu ɗaya masallaci wanda tare da wannan masallacin yake na nan ƙofar ruwa duk da dai mu ne a nan din kuma mu ne a can za mu yi yunƙuri insha Allah mu karɓi bakuncin su kuma a karatunmu na sati mai zuwa insha Allah tunda zai kai nawa ga wata kenan a watan boko sati mai zuwa yau muna biyar ga wata ko na boko sha nawa sha biyu zai zama kuma nawa ga watan musulunci to ala kulli hal idan abun ba zai kai mana sati mai zuwa ba in mun zauna mun tattauna mun gama yankewa za mu sanar ta shafukanmu na kafofin sadarwa kuma za mu ba da dama in zai yi buɗe ƙofa ga duk wanda yake sha'awa ya zo ya yi musharaka idan kuma mun ga cewa yin hakan zai iya kallafa mana abin da ba za mu iya ɗauka ba to za mu taƙaice shi da iya abin da za mu iya in ya so falyuballighu shahidu minnal ghaib to sai dai abin yana buƙatar yunƙuri ƙwarai da gaske abinda zai baka mamaki shine inda aka yi mana shalmu a Kano mu ana iya gayyatar mu wani waje amma mu muna da wahalar gayyata wani lokacin za ka iya taro baƙo ka kawo shi Kano sai ka ji kunya yanzu da a ce baƙin malamai za su zo a ce za a yi wata daura ta fi sabilillahi kuma za a raba littattafai fi sabilillahi za ka ga mutane iya ganin an gama a zo a gaisa da malami a ɗau hoto da shi kowa dinga display da shi mun ɗau hoto ma ni da malam wane ne a waje kaza to amma galibi in aka ce a zo a haɗa hannu kuma a gudanar da irin wannan shirin yawanci a nan ne za ka ji kunya ƙwarai da gaske to mu kuma a tsarin kamar yadda muka saba yawanci abubuwa ɗin sun taso da suka shafi da awa gaskiya ba mu gina da awanmu a kan roƙo ba yawanci muna zaɓar abin da za mu iya ne wanda zai yiwu wanda ko muka hango ba za mu iya ba ba mu fuskanci cewa akwai damar da za mu iya shiga ta nan mu fita ta nan mu iya yin ta ba sai mu rabu da shi to amma akwai abin da ya zama wajibi irin wannan da wannan na ɗaya dai kwamitin masallaci na wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi wallahi tun daga lokacin da muka fara karatu shekara ta 2012 zuwa yanzu ni dai da nake karantar da karatu a nan ban taɓa ganin wani abu ya taso kwamitin masallaci ya gaza ba sai dai ma ya zo maka da wani abin da ya wuce tunaninka kai baka ma zata cewa ni da saboda yadda na san lalacewar kwamitocin masallatai ba ma na tunanin cewa sai daga baya na fara gane ashe zai yiwu a dinga kai wa kwamitin masallacin nan wani uzuri wanda yake buƙatar takalifi saboda galibi in ka ji kwamitin masallaci ya yi yunƙuri to za a cire liman ne ko za a ƙalubalanci liman amma gaskiya mun ban da nama ba wata matsala da za ta taso ta kuɗi ko wata matsala ta dattako ko ta tattaunawa da za ka ga jagororin ba da su ake yin abubuwa ba komai tare da su ake kuma alhamdulillahi akwai mutane iri daban-daban a ciki akwai masu wadata da masu arzikin da mu da a ce za mu take mu bada umarni za mu ce wa na yi kaza kuma duk za su yi to amma a babi na taimakon kai da kai da taimakawa juna mukan iya barin kofa a buɗe ga wanda yake ganin cewa zai iya tallafawa da wani abu da za a iya gudanar da irin wannan abin to ina ganin sai zai same mu sai mu gaya mata abubuwan da muke bukata ya ga me zai iya dauka wannan na bada sanarwa ne ga dukkan wanda yake ya halarta wanda yake ganin cewa zai iya sa hannunsa wajen gudanar da wannan tsari to ya iya zuwa ya same mu sai mu gaya mata to muna bukatar kaza da kaza da kaza da kaza sai ga me zai iya yi ne kuma zai iya wakiltawa ai domin mu haɗu gaba ɗaya mu sauke wa al'umma wannan nauyin da yake kanta wanda muke fatan ya zama ɗaya daga cikin sabubban da zai iya samun mana rahama a wajen Ubangiji subhanahu wataala ya kuma sauƙaƙe mana hanyar bin dokokinsa wannan sanarwa ce na bayar da insha Allah za mu zauna mu nazari kuma za mu tattauna da kwamitin masallaci mu ga yadda al'amarin zai kawuna in dai za a yi a wannan watan kuma Allah ya dame yiwuwa zai zama a sati mai zuwa ne sai a zauna cikin shiri wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم